أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أفضل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باقي والسلام عليكم ورحمه الله. بركم da wannan yammaci na Lahadi wanda yau muna nawa ga wata wata musulunci 21 ko da biyu na cikin kalanda wani kalanda yau 22 ga watan musulunci wato watan Rabiul Awwal hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1442 daga Makka zuwa Madina wanda haka ne daidai da 8 ga watan Satumba ko Nuwamba ga watan Nuwamba shekara ta 2020 miladiya kai ba washi bane Nuwamba ake kira saboda wannan kalandar suna hasashe ne kuma na daga cikin abinda na sha magana Najeriya tana bin tsarin ganin ido ne kuma shine daidai a bangaren ganin wata Najeriya tana tafiya daidai kuma dole ne a faɗi ba a ga wata ba a cika an gani an gani ba a gani ba a gani ba ina fata muna fahimta da aka wani lokaci kalandar za a iya dacewa ya zama daidai yake tafiya tare da kalandar wani lokaci kuma zai iya samawa shi ta ita wannan kalandar tana taimakawa ne kawai wasu lokuta amma ba abin da ya kamata a dogara da ita bane a rika tabbatar da nawa ga wata an gani ba a gani ba sarkin musulmi ya sanar cewa an gani ko ko a cikawa za a yi duk wani yana taimakawa Allah ya mana jagora a darasin da ya gabata mun fara tamhidi na wannan littafi na hikmatun min at-tarikh wato shimfida musamman akan yadda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ji lokacin da aka haife shi shi manzon Allah cewa babu wani takamaiman tarihi ko kwanan wata da cewa kafin da aka haifi annabi an fahimta da sabarin da malamai suka yi sannan amma akwai ittifaki da yaqinin cewa ya rasu ne ranar 12 ga watan Rabiul Awwal wannan watan da nake ciki to har ma muka ce kenan wanda yake yin biki na murnar haihuwa annabi kenan kaman ba biki yake ba yana bikin mutuwa annabi ne ina fata muna fahimta saboda haka wannan ya sanya ko yake ƙara tabbatar da cewa irin waɗannan abubuwa da ake yi a sakamakon wannan dalili ba wani abu bane a cikin addini bayan nan kuma mun ji irin yadda Allah madaukakin sarki ya buɗa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane da yawa suka ainihin wato shiga cikin addinin musulunci aka ci garuruwa da yaƙi har ma sahabbai sun yi hijira ƴan madina sun tarbe su bayan nan kuma an buɗe garin makka ta zama garin musulunci wanda yake garin makka za mu ji cewa an buɗe ta ne ta zama wato garin musulunci ba da yaƙi ba ba da zubar da jini ba unwatan wato mutanen makka sun miƙa wuya ne sun tsorata sun sallama an ba da kai bori ya hau annabi ya shiga cikin garin makka da ƙarfinsa da iddarsa ba kamar yadda za a je gari a yi faɗa da mutanen garin a yaƙi a ƙarfinsu ba wannan ba da irin shi aka ci garin makka da yaƙi ba ina fata muna fahimta an buɗe garin makka ne ta zama garin musulunci ta hanyar miƙa wuya kawai sun sallama mun sadakar tafi ƙarfinmu da sun kore shi ba kuma yanzu ga shi ya dawo Allah ya ce innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad kaga ya Allah ya cika alƙawarin da yake na cewa zai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya zai ba shi agaji zai ba shi gudunmuwa to a yau za mu tashi a paragraph na uku maso sama a cikin shafi na 29 a cikin wannan littafi mai albarka daidai inda ya ce wa ba'da 23 sana an ga wurin ko haka ne mana yace wa ba'da 23 sana min ad-da'wa wal jihad bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shekaru 23 yana da'awa yana kuma jihadi wato ayyaki kuma kira mutane zuwa ga addinin Allah abubuwa ne da aka hada su guda biyu a lokaci guda yace ja al-qadar al-maktub wannan kaddara wacce babu makawa akan ta sai ta zo kaddarar da babu makawa akan ta al-musaddiq li qawlihi ta'ala wannan kaddarar wacce take gaggata maganar fadin Allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi muhammad ba kowa bane face wato shi manzo ne wanda annabawa sun shude kafin shi an samu wasu annabawa da suka zo suka tafi kamar yadda suka zo suka tafi to ya nuna shi ma din zai zo yake ina fata an fahimta babu wani annabin da ya yi dawama yanzu ne kake tsammani da ake annabawa suna nan har yanzu a ce za mu ga annabi Nuhu alaihi salam wanda ya fi kowane annabi tsawon shekaru annabi Nuhu ya yi shekara 1150 ya kake gani ranar alhamis muna karatu da mata a nan nake ce musu na ga wani ya yi fostin ɗin kakarsa ko mai cece tashi za a ce sai a ce mamar shi tunda ai shi jika ya zama ɗa to wannan ya wuce jika ko ta taɓa kunna ne an fahimta ya yi fostin ɗinta shekaran ta 147 tana nan a raye amma an ka ganta ta musgune ta yamutse ta canza kala ta yi gwalgwale kawai gaba gida duka ne ka shekara kan yanzu bata kai yan kan shekarun annabi Nuhu ba amma kalle da ta zama wannan inda ita ta shekara 2000 za a ganta ai kaga abun ba a cewa komai to kaga ce wai ga annabi Nuhu muna kallon sa ko kuma ace baban mu annabi Adam alaihi salam ace gashi da rai ya za a gani kaga akwai matsala amma sai Allah ya kara cewa ana mutuwa wasu na zuwa wasu na tafiya annabawan sun zo sun tafi haka shi ma annabin ya zo kuma lokacin sa yayi da tafi Allah ya ce afa in mata yanzu idan annabi ya mutu aw qutila ko an kashe annabi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya ku bar addinin musulunci ku bar gaskiya wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya baya ya bar addinin Allah ya yarda ya ji ba addinin Allah kariya Allah ya ce ke tani falam yadurrallaha shay'a bal yusidda Allah da komai ba وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ كُمَا لَسَنُّ اللَّهُ ذِي سَاكَ وَمَا سُقُودِ مَتَى وَنَّا سِكِي أَيْكِ أَبِي سَاتَفَرْكِنَ الدِّينِ اللَّهُ سَوْدَكَ بَا وَنَّا آيَرْ إِذَا مُقُكَ اللَّيْتَ تَنَا تَبَّتَ مَنَا لَتْشَيْوَا النَّبِي زي مُتُو كُمَا كُوَسَ أَنَّبَا وَمَا رَسَتَدُوكَ فَشِيزَا مَا سُمُتُو تو قدر جباب مكاوا جمالا كي إشارة كانت إتا تيمي إتا تيمتوا bayan shekaru 23 annabi yana da'awa yana kuma jihadi sai wannan kaddarar ta zakke mai da Allah ya tsara dama sai ya mutu shi yasa ya kawo maka aya don ka tabbatar da dama Qur'ani Allah ya faɗa abin kuma annabin yana karantawa shi kanshi yana karantawa idan da ya karanta wannan aya shi kanshi ya san sai ya mutu lokaci yayi ina fata muna fahimta malam yace wa ka annama azlamat ad-dunya inda hadha al-hadath al-jalal wallahi duniya ta yi duhu gaba ɗaya sai da ta koma dindin a daidai lokacin da wannan babban al'amari ya faru idan aka ce jalal a babban al'amari mai girma na mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin al'amari ba ne yau a ce ko wata ƙasa ne a wayi gari shugaban ƙasanta ya mutu ai kaga babban al'amari kamar yadda ya faru da mutuwar sarkin Zazzau a jihar Kaduna babban al'amari mutuwar gwamna babban al'amari ne an fahimta shugaban kasa a kasarsa babban al'amari ne kamar mutuwar mai gida magidanci a gidansa wurin iyalinsa mai babban al'amari ne to haka abun yake amrul jalal duniya sai da ta yi mai sai duhu ga baki daya an gane ko wa kaifa la yakunu kadhalika ya za a yi hakan ba za ta kasance ba wato ma'ana ya za a yi duniya ba za ta yi duhu ba da mutuwar manzon Allah والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحال ما النبي ده كان صدا ما ينا فدي cikin wani ingantaccen hadisi wanda Imam Al-Albani ya inganta hadisin a cikin sunanatu sahiha yazo a cikin tabaqatul kubra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza asaba ahadukum musibatun idan wata musiba ta samu ɗaya daga cikin ku
musiba ko tsiri mayafinka ne ya rasu wanka ne matarka ce babanki ne ko babanka kaninka ne ko wanka ne ko asara kai na kasuwanci ko an kore ka a wurin aiki ko kudinka ya bata ko dabbobi sun cinye amfanin gonar da ka aikata ko kaza ba musibu bane wannan duk musibar da ta same ka annabi yace fal yadhkur musibatahu bi ko ya tuna da musibar ta a gare ni a kaina mutuwar babanka ke maza ka tuna da mutuwar annabi ka rasa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babanka bai kai matsayin annabi ba an fahimta to sai ka ga mutuwar babanka ba wani abu bane da zaka tada hankali akan ka tunda har ka rasa manzon Allah kuma har kai hakuri to shi ma babanka kai hakuri akan rasa shi annabi ce ka tuna da musibar ka a kaina sai yace fa innaha a'zabul masa'ib domin ita ce mafi girman musiba duk musibu babu wata musiba da ta kai girman musibar rashin annabi sallallahu alaihi wasallam bace wa kudin ka ba komai bane da ka tuna da manzon Allah ta ce maka babur da aka yi ba komai bane da ka tuna da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan ko mutuwar matarka amarya ba wani abu bane dan ka tuna da ni in ka tuna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace duniya ta yi kunci kamar yadda hadithin Anas ya nuna yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin Madina komai sai da ya haske ma daga ran da annabi ya rasu sai da dai duhu gaba ɗaya komai ya duhu sai malam yace falam yusib al'alam mundu khalaqa Allahu al-khaliqata ba a taba samun duniya da wata jarabawa ba ta zo wa duniya tunda Allah ya halicci halitta an gane wannan ko a'azamu min musibati mauti rasulillahi kama da girman mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce musiba mafi girma yanzu coronavirus covid-19 cutar sarke wannan fashi ta girgiza duniya ko bata girgiza ba kaga ta girgiza duniya duk abin da ta yi wallahi ko kashi ɗaya cikin kashi dubu na mutuwar manzon Allah ba ta yi ba wannan cutar ina fata muna fahimta domin me ka kalli wani abu kawai in ka dauki wata aya kadai ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin alkhairi bane mutuwar manzon Allah bala'i ne ga duniya mu yanzu muna cikin tension muna cikin firgici na me na Allah zai iya halakar da mu Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihi Allah ya bai kasance mai azabtar da al'umma ba matukar kana cikin su in dai annabi na cikin al'umma Allah ba zai taba halakar da su ba annabi nuhu da ransa aka halakar da mutanen shi annabi luda haka a gaban sa aka halakar da su aka sa mala'ika ya daga su sama da sai da mutum mala'ikun da ke sama ta daya sai da suka rika jin kukan karnukan da ke cikin wannan kasar ta mutanen annabi nuhu wani gari da ake ce musu Sodom wa Amura wato Sodom and Gomera sunan mutanen garin kenan da aka tura wa mutanen arka tura wa annabi nuhu karnukan suna haushi mutanen garin ba su ma san an daga su ba har sai da mala'iku suka ji kukan karnukan su da mala'ika ya daga su da fiffike kwaya daya wani mala'ika mala'ika Jibril yana da fukafukai guda 600 ya fi kowane mala'ika girma fiffike ɗaya ya lullube duniya gaba ɗayansa annabi ya ga mala'ika Jibrilu a fuskansa ta mala'ika ido da ido so biyu karo na farko sanda ya fito daga kogin kogon Hira yana tafiya a cikin wannan wadi zai koma cikin Makka wurin matarsa na Khadija yace yana daga kai sai rika jin bodi kamar ana bin ya kalli gaba ba kowa ya wai ga baya ba kowa gefe hagu kudu da arewa bai ga kowa yace daga kai na sama kawai na ganshi a sararin samaniya a sama na kawai na ganshi yana zaune ya lullube duniya ga baki ɗaya da fuka-fukan haka malami ya fara shine ma'anar da Allah ta'ala yace wala qadra ahu nazlatan wanda wala qadra ahu bil ufuqil a'la thumma dana fatajalla fakana qaba qawsayn aw adna dabda annabi malaika ya zo kuma shine firgice je gida a gure yana kakkarwa wannan shine gari na farko gari na farko kuma duk dai a cikin suratul najmi din ko da aka yi mi'raji da shi zuwa sama fadar Allah anan ne ya ƙara ganin sa yace wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha a daidai magariyar tikewa magariya ta karshe wanda yace anan aka bani dama in tsaya kar in wuce nan gurin inji mala'ika Jibril, yace ina wuce gurin nan zan fashe bat kamar iska. Allah bai bani dama in wuce iya nan ba, kai annabi sai aka ba dama ka wuce. Annabi ya shiga fadar Allah, yaje gana da Allah, amma ku sani annabi bai ga Allah ba ido da ido, dan ba a ganin Allah sai an je lahira. Zamu ga Allah, an gane ku a farfajiyar alkiyama da kuma cikin aljanna da izinin Allah. Allah yake wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, an fahimta, muna kallon ubangijinmu muna jin dadi. Dan kuskure ne wa'annan ayoyin biyu, kada wani ya ce maka wai a'a Allah ya gani. Wasu na kafa hujjar cewa ai Allah ne, a'a ba Allah bane, mala'ika Jibrilu ake nufi. Duk ayoyin guda biyu mala'ika Jibrilu Allah ne, ba Allah. To menene maganar shahid, ma menene mahallin shahid da muke magana akai? Wannan musiba da ba a taɓa yi wa al'umma ba saboda musibar rashin manzon Allah, ko ba haka ba? Na ce to annabi Allah ya faɗi cewa ba zai azabtar da mu ba matuƙar annabi yana cikinmu. To yanzu annabi ya mutu ya koma ma Allah, yanzu ba ma cikin bala'i, ba ma cikin tension kuwa, ko gane ba? Shine amnu da muke da shi, aminci, kwanciyar hankalinmu shine annabi yana nan tare da mu. To yanzu annabi ya koma ma Allah, ashe komai zai faru ba? Amma annabi bai tare da mu, hadisin sararan sunnoninsa suna nan, idan muka yi riko da shi mun yi riko kamar annabin yana nan ne a tare da mu. Akwai ɗaya amnu din, tunda annabi ya tafi, tunda dama annabi ya faɗa Allah ya bamu amana. Aminci biyu ne, ko irin abin da ake cewa garanti na ba mu da matsala, in dai za mu samu inda abubuwan biyu, na ɗaya shi ne annabi ya zama yana cikin, to ba annabi ne, na ɗaya Allah ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna, Allah ba zai azabtar da ku ba matuƙar kuna yin istighfari. Ina yi, kana yi, kana yi, kuna yin istighfari, wannan istighfari ji kaɗai ne zai taimaka wa Allah, ba zai jama'a, ba zai halakar da mu. Amma in dai ba ma istighfari ko babu annabi a tare da mu, wallahi Allah sai ya halakar da mu. Allah ya tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa fa hadhihi Fatimatu bintu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, gana na Fatima diyar annabi alaihi salatu wa salam. Lamma mata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, lokacin da annabi alaihi salam ya rasu sai take cewa ya abata wayo babana, ajaba rabban da'a, ya amsa kiran ubangijinsa. Ya abata wayo mahaifina, fil jannati matwahu, ko fil jannati al-firdausi ma'awa, wato aljannati firdausi ce makomarsa. Ya abata, ya babana, ila jibrilu nan'a, za mu yi wato ta'aziyyar rasuwarsa ne zuwa ga mala'ika jibrilu, domin shi ake ma rasuwa, shi ne abokin manzon Allah da yake zuwa yake kawo masa min wahayi, yake zama tare da shi, yana karantar da shi addini, saƙon Allah. Duk wani annabi mala'ika Jibril ne ɗan aikinsa zuwa wurin wannan annabi. Annayu shi ne shelantar da mutuwa, a ce wane ya rasu, Allah ya ji kansa. Wani shi cewa annayu sanar da mutuwa, muna sanar da mutuwarsa ga mala'ika Jibril, shi ake ma rasuwa. Malam ya ce wa hadha Anas ibn Malik yaqul, da Anas ibn Malik yana cewa, in ka nayi ta kawo wannan hadisin ko zo ga ta gaban ka, dan wani zai ce a malam yana ta kawo wannan magana, a ina ya samu ta? Hadisi ne ingantacce, yana cikin sunan Tirmidhi, kamar yadda zuwa cikin manaqib. Idan ka ce manaqib shine jam'i ne na manqaba, darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babin da ke magana akan wannan na falalar annabi din nan. Haka nan ya zo cikin sunan Ibn Majah da kuma Kitabul Janaiz da ke magana akan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Me Anas yake cewa? Anas yake cewa lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madina, ranar da annabi ya shigo garin Madina, adaa minha kullu shay, komai ta da ya haske, ya haskaka, komai ya haskaku da zuwan manzon Allah. Malam Anas ya ci gaba da cewa falamma kana al-yawm alladhi mata fihi, amma ranar da annabi ya rasu ta zo kuwa, yace azlama minha kullu shay, komai sai da yayi duhu a cikin Madina. Wa ma nafadna ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al aidi, bamu ka dauke hannayen mu ba gabin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa inna la fi dafnihi ce wallahi mu muna cikin binne annabin a lokacin yace hatta ankarna qulubuna sai da muka inkarin zukatan mu me wannan magana take nufi mana ba su dauke hannunsu ba suna cikin aikin gashi an haka kabarin ana saka annabi amma kai ga ara rufe shi ana aikin binne annabin har sai da muka kyamaci zukatan mu dukan saboda bakin cikin da aka shiga kawai gaba da tun ba kai ko ina ba duhu kawai da kunci kowa ya dimi mu akwai wanda yace ba zai ƙara kiran sallah akwai wanda yace ya daina musulunci tunda Allah ya rabu wani yace ya daina bada zakka wani yace sallah ɗaya zai rike kowa da irin abin da ya fada amma daga baya dimi cewa ne sai da suka dawo cikin hankalin su suka dawo cikin hayyacin su sannan suka ci gaba da ibada ina fata muna fahimta duk da an samu waɗanda su kuma sun ci gaba da riddan su an fahimci wannan ko su ne waɗanda Abubakar ya yaƙa za mu zo kan magana insha Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da za a magana akan Abubakar Allah ya ƙara masa yaƙa malai ya ce wa hadha Abubakar ya qul li Umar ga Abubakar shi kuma yana gaya wa Umar ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabin ya rasu Abubakar yake ce masa in talik bina ila ummi ayman tashi mu je ya Umar mu je wajen ummu ayman an gane wannan ko ɗaya daga cikin matan nan waɗanda suka raini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tashi mu je wajen ummu ayman nazuru ha mu kai mata ziyara kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazuru ha kamar yadda annabin Allah yake kai mata ziyara falamman tahaina ilaiha bakat yayin da muka isa wurin ummu ayman muka kai mata ziyara tana ganin mu sai ta kama kuka la sarki ka gani mahaifinka na da rai ka san yana kai mu wani ziyara ko yana da abokin sa kai ma ka ci gaba da yi lokacin da mahaifinka wannan shine abin da yake da kyau ka yi abin da ya dace ka sanar da zumuncin da bai saduwa sai da mahaifin naka zaka samu albarka uba wannan da mahaifinka ke ziyartar sa abokin sa ne dan uwan sa ne yayan sa ne ko ba ne ne naci zai ji dadi zai kuma maka addu'a idan yace Allah maka albarka to kamar mahaifinka ne yace Allah ya maka albarka ina fata muna fahimta ka girmama shi ka mutunta shi in mace ce kawar mahaifi ka kai mata haka kaga wannan sun san wannan mata ga matsayinta a wurin annabi annabi yana kai mata ziyara yana girmama ta saboda haka da annabi ya rasu sai suka tashi je su kai mata ziyara kamar yadda annabi yake kai mata ziyara tana ganin su kawai sai ta kama kuka an gane wannan ko shine ainihin wato Abubakar Allah ya kara masa yadda yake cewa fa qala laha sai suka ce mata ma yubikiki me yake ci kuka ya ummu ayman ki daina kuka tunda sun san tana kuka ne saboda ta tuna dawa da annabi sallallahu alaihi wasallam kika ce mata ma inda Allah khairul li rasulihi sai kike abin da ke wurin Allah inda annabin nan ya tafi ai yafi alkhairi ga manzon sa akan ya zauna a duniya Allah ya fi san shi kamar da ake cewa ne Allah ya fi mu san shi ko ya dauke shi eh to abin da ke wurin Allah yafi alkhairi fa qala ta ummu ayman take cewa ma abki Allah akuna a'lamu anna ma inda Allah khairul li rasulihi sallallahu alaihi wasallam tace ba kuka nake yi ba ba ina kuka ne dan ban san cewa ba abin da ke wurin Allah ya fi alkhairi ga manzon Allah ba wannan dalilin yasa nake kuka ba walakin ni abki amma fa sai dai ku sani ni ina kuka ne annal wahyi qad inqata'a min as-sama tace wallahi ina kuka ne saboda wahayi ya yanke daga sama an daina kawo wahayi domin wanda za a kawo wahayin dan shi ai ba wahayin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya rasu ya fa wa za mu wahayi yanzu ni za mu wahayi ko kai ko shi ko wai yanzu wanda zai ce an mai wahayi kaza kaza fa ya kace gani ya fara gaskiya Allah ya shige da mu to da kake ce wahayi ya yanke daga sama shi sa nake kuka fa hayyajatkum ala al-buka kawai su ma suka sa kuka haka nake mai wake nan bazan zuwa su barke da kuka fa ja'ala yabkiyani ma'a da Abubakar da Umar sai suka ci gaba da yin kuka tare da ummu ayman suka ci gaba da kuka wa hakaza intaqalat hadhihi an-nasamah at-tayyiba ila bariha haka ne wannan rai ita ake ce ma nasama rayuka idan rai suna da yawa sai a ce musu nasama an fahimta to wurin annabi a matsayin ta ita kadai rai ce mai yawan gaske rayuka nawa ne a Najeriya muna da rai miliyan 2 da wani abu to irin wannan yawan sai a ce nasama indana akthar min miliyan 200 miliyon nasama ina fata ana fahimta mana rai dan adam da ake da su sama da mutum miliyan 100 a Najeriya. Kamar yadda Annabi Ibrahim yake shi kadai al'umma ce ko inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi haniban wa lam yakun minal mushrikeen. Ina fata muna bayyana. Malam yake cewa wa baqiya dinullahi fil ard, kuma addinin Allah ya wanzu a bayan kasa. Yanzu Annabin ya koma ma Allah, amma kuma addinin ba, addinin yana nan a bayan kasa yana rayuwa, haka ba zai gushe ba, yana yaduwa har lokacin da Allah zai gadar da kasan gaba daya ta kare. Wannan shi yasa kafiran duniya suke kiyaye ga addinin Allah, saboda yaduwa da addinin yake ana shiga cikin sa kullun kullun kullun, yana sauri saurin yaduwar sa. Agan wannan yasa suka ji haushi, suke kishi, suke hasada, suke fitowa da makamai na magana, suke fitowa da makamai na kare dangi, suna fada da shi ta ko ina. To dama ai Annabi ya gaya mana, yace a ƙarshen zamani tatada'a alaikumul umam, ko tatada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qaf'atiha, al-ummumi za su yi muku ta ya ku al'ummata, za su yi muku kawanya, suna fada da ku, suna zagin ku a ce musulunci dan ta'addan, a ce musulunci kaza, musulmai kaza. Kalle yadda ake cin mutuncin musulunci a duniya, mace ta sa hijabi a rika dukanta ana hantaranta, ana janta a kasar wadda kawai ita musulma ce, kuma kalle hijabin ba wani hijabi ne, irin dan kwalin ne kawai da kai karfi, ba ta farka shi shi ne wani hijabi a cin mutuncin ka. Wato irin yadda mayunwata suke wawasu a kwanan abinci, to haka ake wa addinin musulunci wawasu, haka Annabi ya ce kamata ta za al'akalatu ila qaf'atiha. Ba haka ake mana ba yanzu a hantare mu tanan wannan ya fito mu tanan wancan yake kaza, to haka za a yi wa addinin musulunci. Sahabbai suke mamaki, suka ce amin killatin nahnu yawma idhin ya rasulullah, saboda ba mu da yawa ne haka zai faru da mu. Yanzu ka kaddara samu zaki guda bakwai, ko ince zakuna ba zaki ɗaya ba, zakuna bakwai a kulle su a cikin ɗaki na sati guda, ba ci ba sha sai yunwa, kawai sai a samu wata tinkiya ƙwaya ɗaya a jefa musu, ya kake gani ya za su yi da ita. Wannan shi ne ai tatada'an da za su yi mata mayunwata. Ka ɗauko mutum yana jin yunwa, mutane goma su ma ka ajiye su ba abinci, su yi ni su kwana a ran da za su kawo abincin ka ajiye shi ɗan kwano ɗaya ne ƙila na marmalan tuwo guda biyar ne kawai, su kuma adadinsu su goma ne, ya za a yi ma wannan abinci? Wawa su zai albarka, ko ba haka ba ne, ya za su mai kuma haka ake wa addinin musulunci. Annabi ya ce antum kathirun, kuna da yawa, ba wai ba ku da yawa ba ne, kuna da yawa. Kalli adadin mu fa, ana ce mana ummatul milyar, al'ummar ta kai 1 billion, kusan 2.5 billion yawan musulman duniya. Sai kace mana ummatul milyar, babu wani addinin da ya kada sun su ya kai wannan. A haka amma kalli yawan mu, Annabi da kansa ya faɗa, ya ce walakinnakum busa sabu sa isai, amma sai dai ku kamar kun fante ku ne, kawai karma mun nan da an yi ruwan sama kaga ya dauko kara yana tafiya, yana da karfi, ba abin da zai kawo haka muke tafiya, mun zama yuyu ba mu da karfi, ba wanda zai iya fitowa ya tara addini ko ya zo ya ce kaza ya ce kaza, ba kai ba a hade yake ba. Allah ya shirye da mu. So wannan ɗan uwa masu albarka shine karshen wannan shirkira da yake muna da sauran lokaci go, zamu ainihin wato fara fasali na farko, faslul awwal خلافة الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. خليفة أبو بكر الصديق الله يكرمه مصير دا من سنة 11 إلى 13 سنة هجرية دقى شكرة تشاتا زوى شكرة تشاؤك لأن يكينونا أشي أبو بكر ياي شكرة ديو درجيني ذاك بني جيب كتو أنا an fahimta. In kuma ka hada gaba ɗaya sai ka ce shekara uku, amma bai kai shekara uku cikin ba, saboda Annabi ya rasu a wata na uku ne a shekara ta 11 bayan hijira. So da ya hajjatu wada a shekara ta 10, an fara ta aikin hajji a shekara ta 9, bai je aikin hajjin ba sai next year. Ina fata ana fahimta. Ya yi aikin hajjin ban kwana shekara ta 10, ya dawo daga aikin hajji kwana 91 ko 90, kwana 91, Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa. Shi ne watan uku da ake magana a kai wato 12 ga watan Rabi'in al-Awwal da ake magana. Kaga yanzu malam ya maka talqis yayi summarizing abu daga 11 ne zuwa 13 sai ku rika rike date yana da amfani a tarihi mun ga kiyaye date. Abubakar wace kara ya zama khalifa shekara 11 bayan hijira, yaushe ya rasu shekara 13 bayan hijira. In muka zo kan Umar shi ma za a ga daga shekara 13 ne da Abubakar ya rasu shi kuma zuwa yaushe, kuma duk za a gaya mana ya aka yi aka zaɓi kowa ya zama khalifa. Malam ya ce tarihi shi kanshi Abubakar din akwai shimfiɗa a nasa karatu. Malam ya ce lamma uqulina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya, lokacin da aka sanar aka shelantar da rasulun annabi sallallahu alaihi wasallam, jaa abubakar as-siddiq min as-sunh, sai annabi sai abubakar as-siddiq yazo daga sunh. Sunh wani gari ne ko wata anguwa ce da take kusa da garin Madina, domin yana da wata mata a can anguwar, kamar kai ne kana hayi malam Bello kana da mata a anguwar sunh, can da aka yi rasuwa hayi malam Bello ba tare sai ka taho daga anguwar sunh. Na ba da misali dan ba anguwar sunh a Madina ba kuma hayi malam Bello a Madina. Annabi ya rasu sai Annabi sallama ya ainihin wato taho, kuma wata mata ce ta Abubakar ita ce Habiba bintu Kharija, sunan mata Abubakar da ina fata muna fahimta. Sai ya taho daga sun ai al-awali, wato daga can anguwar Tudu. Wannan awali din ko al-aliya, awali din har yanzu tana nan ana ce mata awali, har gobe a Madina wannan anguwa tana sunan ta awali. Allah sarki gashi baka taɓa zuwa ba, za ka je ka gani insha Allah. Fa kashafa an wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ko da annabi ko da Abubakar ya shigo sai fada cikin ɗakin kawai, dama ɗakin yasa ce ɗakin zan ya rufe ce a ɗakin kawai sai ku da kai yana zuwa. Fa kashafa an wajhi rasulillah, sai ya bude fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qabbala baina ainihi, sai ya tambanci goshin sa. Idan aka ce baina ainai, tsakanin idanun mutum, ba nan ake tambanta ba, nan ake nufi goshi, sai sumbanci goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, sai yake cewa bi abi anta wa ummi, uwata da ubana su zama fansa a gare ka ya annabin Allah. Libta hayyan wa mayyitan, kana da kanshi, mana kai ne kanshi ne, kana da rai da ma bayan ka mutu gawar ka ba wari take ba, kanshi take yi gawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abubakar yana faɗin wannan kawai sai hawaye, hawaye suka zubo na kuka. Wa gaffa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, kawai sai Abubakar ya ce kai kuka ba namu bane, yayi maza ya rufe fuskan annabi sallallahu alaihi wasallama, kawai sai ya tashi. Summa qama fa sa'ida al-minbar, ya tashi ya hau kan mimbari a daidai lokacin da masu timu wannan suke ta faɗin abin da suka faɗi, ni ba zan yi kaza ba, ni na daina kaza, har ma Umar yana cewa duk wanda ya ce annabi ya rasu sai na fille mai kai. Abubakar ya hau kan mimbari, fa qala, sai ce man kana minkum ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata, duk wanda yake bauta muhammadu a cikin ku to ku sani annabi muhammadu ya rasu. Wa man kana minkum ya abudu allah, wanda kuma a cikin ku allah yake bauta mawa, fa inna allah hayyul la yamut, to ya sani lalle allah rayayye ne baya mutuwa, sai ci gaba da bauta ma allah. Wa qala ta'ala, ya karanta wannan aya fadin Allah ta'ala, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, annabi muhammad ba kowa bane face manzo wanda annabawa sun shirye gabanin sa. Afa in mata, idan annabi ya rasu au qutila, ko an kashe shi, in qalabtum ala aqabikum, sai ku juya baya ku ce ba za ku yi sallah ba, wani ya ce sallah dai zai yi, wani ya ce shi ba zai bada zakka ba, wani ya ce ya daina zuwa yaki, wani ya ce shi ya ma daina kiran sallah, sai ku juya baya. Allah ya ce wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a, duk wanda ya juya baya ba zai cutar da Allah da komai ba. Wa sayajidillahu ash-shakirin, kuma Allah zai saka wa masu gode masa. Haba mutane kuma sai kuka, sai kuka. Malam yace fa shajjan nasu yabku, nan take mutane suka kama kuka. Shajj shine ana jin shisheka ko kowa kana ta jin shisheka na kuka. Wa kharaja ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shawari, sahabban annabi suka fita cikin titina da layuka na Madina ana ta kuka. Yuraddiduna hadhihi al-aya, suna ta maimaita wannan aya kamar ba su taba ganinta ba, ba su taba jinta ba. Yaqulu Anas, Anas yake cewa wa ka annana lam nasma'aha illa fi hadha al-waqt, wallahi kai ka ce ba mu taba jin wannan aya ba sai wannan lokacin. Ma anna al-qur'ana qad kamala fi zamani rasulillah, duk da fa qur'ani ya cika a zamanin annabi, kuma suna nan sahabban an karanta musu har da ayar ake musu karatu, kuma suna tilawa annabi na takara su ma suna yi ana karatun qur'ani ana qiyamul layl ana karanta shi ana soke qur'anin ba dare ba rana suna bi amma saboda gurbiba da bala'i yasa suka bi kaman ma ba su tsabin ayyam shi ta idan akai mutuwa komai na iya faruwa zaga an yi wata mutuwa kaga wani na ta kuka wallahi yadda yake imam cewa shi zai saka ga yayi wannan bai ma san yana yi to a ka'ida shine baka hana shi me kukan mutuwa kale shi ake kukan sa ya more in yana ihu ne yana wayyo na mutu na lalace yana ya ga rigar sa yana dukan bango yana kaza shi ake hanawa shi ne haramun wannan shi ake ce mani yaha an gane ko kamar yadda a kudi ake daukan masu kuka haya mutum an mai mutuwa sai zai biya kudi ko ka biya kudi a zo na danga kuka a ce in ba ai kukan ba a kudancin Najeriya za a dauka ai mamacin ka ma bai da daraja haramun ne wannan wanda ke yin haka azaba ake masa wanda aka mutun aka mai haka shi ma ana mai azaba amma kuka na zubar da hawal yana ta kuka wannan ke kare su karan kwanta mai da hankali da ya hakuri wani kushi kukan ya more shi ne zai samu kwanciyar hankali zan dawo kan wannan magana bari mu kai wurin tsayawa ana sai cewa kaman ba mu taba jin ayan ba ma anna alqur'ana qad kamala fi zamanir rasul sallallahu alaihi wasallam wa qabla wafatihi kuma tun kafin annabin ya rasu qur'anin ya cika wa ma hada amma duk da haka fa inna hadhihi alaya amma sai zanto wannan aya badat wa ka anna hadhihi jadidatun alayhi sai da ta zama kamar sabuwa fit ba saba ganin ta ba sai ta zama sabuwa malai yace wa ka annahum lam yasma'uha qabla zalika min shiddati as-sadma kai ka ce ba taba jin wannan ayar ba saboda kananin bugun mutuwar nan da aka musu zafin mutuwar shine sadma ka ji haka abin gif an san ta yanzu shugaban kasar America Trump ya ji an sanar da sakamakon zabe cewa bai tura ya ji da abin ina fata ana fahimta shine sadma abin da zaka ji kai ya dake ga wa hiya khabaru wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam shine labarin mutuwar wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qama al-abbas ibn abd al-muttalib kuji wannan al-abbas ibn abd al-muttalib waye shi dan abd al-muttalib ne wato waye shi a wurin annabi amman annabi ne kanin manzon kanin baban annabi shine wani al-abbas kanin mahaifinsa kuna ji da yake nan wa ali ibn abi talib da ali dan abi talib kanin annabi kenan domin dan Abu Talib ne wanda yake shi kuma wan babansa ne da Aliyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa da kani wato dan wa da dan kani shi ana fahimta dan wa ne dan wa da dan kani wal fadl da kuma al fadl ibn Abbas da fadl dan al Abbas shima wani ne ce shima ammi ne na manzon Allah ko ince kani a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa akharuna da waɗansu mutane daban me suka yi waɗannan mutanen da aka ambata yace bi tadsili wa tadsini rasulullah su suka wanke annabi kuma suka yi masa likafani hatta yusalla alaihi wa yudfan dan ai masa wanka ai masa sallah mana ai masa sallah abin ne shi an gane ko malam yace bi abi huwa ummi sallallahu alaihi wasallam wannan da aka sa magana cikin baka maganan malam ne mai littafi shi Usman al-Kami yasa yake mana uwa ta da ubana ta zaman sa a gare ka ya annabin Allah wato dan abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam wadalika li anna al-abbas domin shi abbas ammi ne na wani na annabi sallallahu alaihi wasallam wa aliyan ibnu ammi shi ma abbas ibn abdul muttalib ai kaga kawun manzon Allah ne ammin sa ne yace to shi kuma aliyu dan ammin ne والفضل ابن عمي شما فضل دن دن أم من سنة دن وان علي يوني أم فهمتا فكانوا هم أولى الناس برسول الله وأن ننسوني مجانا لسكفة جنتا دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما دنا حنك لنصحبية تاشي سيوي تكون كاسن إيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاشي شعاتين تحيني السامة قبع وان ننقبع ديتي نوان ننتينكيا ya ci wani bangare na ta ita ce ta zama sababin rashin lafiyar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na Aisha ina jin zafin guban naman nan da nake wanda suke masa kada ka ci na akwai guba a ciki an fahimta to dai kenan Abubakar dan nan shi ma kashe shi akai ta hanyar sa masa guba shi ma dinda shi abubuwa uku ne suka kashe Abubakar, cuta iri uku da wannan da nake magana akai. Lokacin da ya buɗe fuskar Annabi sai ya fara hawaye, hawayensa ya dugo a goshi ko fuskar manzon Allah, sai maza ya goge ya rufe ce ba kuka bane namu, ya hawaye wannan hudubar da ya fara din wannan kukan sai ya shanye. Na ga muku idan mutum zai yi kukan mutuwa a bashi yayi ya more ko idan bai yi ba akwai matsala, to wannan rashin kukar da Abubakar ya matsa kukan ya danne shine kuka ko in ce shine rashin lafiya da ta samu jikin Abubakar. Aka ce tun ran da Annabi ya rasu kullun lafiyar Abubakar tana raguwa saboda bai yi kukan mutuwar rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya danna kuka in kana so kai kuka kai in kuka abin cutar da kai amma da kai kuka sai ka ji hankalin ka. Ana fahimta? To kaga wannan cuta a ce ta ja shi har tsawon shekara 2 da rabi. Wata cuta a jikin ka ta rashin kuka a shekara 2 da rabi kullun lafiyar ka tana raguwa. Ai ba karamin matsala za ka samu ba. Abu na biyu shine sai ya tashi yana da jalaba a jikinsa. Wannan jalabar sai ya ce so ya wanka babu ruwan dumi. Sai ya yi ta maza ya ce bari ya yi da ruwan sanyi. Yana yin ruwan sanyin nan kawai sai masassara ta tashi. Cuta shi kansa wannan zai iya kashe mutum. Wancan ma zai iya kashe mutum na farko ko? To sai na uku menene zan yi masassaran gubar da na ce muku ya ci an sa masa guba shi ma Abubakar. Ina fata muna fahimta. Abubakar lokacin da yake khalifa ya zo ya yi wani bako masanin saiwoyi ya san itace. Wannan bakon nashi abokinsa ne suna zaune aka kawo musu abinci za su ci. Ana ce masa Al-Harith ibn Kilda. Al-Harith ibn Kilda masani ne na saiwoyi. Da aka kawo abincin ya gabatar da shi sun fara ci. Abubakar ya ci shi ma ya ci ha sai ce dakata ya dauko abincin haka ya shinshina ya shinshina ya ce wannan abincin in dai ban yi kuskure ba akwai guba a cikin shi. Akwai wata guba da ake ce mata summu sana, wato guba ce ta shekara guda. Idan ka ci ta ba za ta yi maka aiki ta kashe ka ba sai bayan shekara ba. Kasu guba a ce akwai magabata tun da suke yin wannan guba. Za a sa mutum abu a mai allura sai bayan sati ɗaya ko wata ɗaya hudu. Yace akwai yace in dai ba kunne na ko hanci na ya yaudare ni ba bayan shekara guda Abubakar dalilin ke ce abin da Allah ya yi. Ile kuwa sai ka duba tarjuman Abubakar inda malaman tarihi mu'arrikun suka kawo siyar alamun nubala da sauran littafai manya manya mutawilun lokaci ɗaya suka rasu a shekara ɗaya ma'ana a watan lokacin suka rasu da ainihin wato Al-Harith ibn Kilda. To wannan gubar ita ce shi ma sai ta tashi da wannan cuta sakamakon mai wanka da ruwan sanyi ta tayar da wannan ciwon ya zama sababi. An fahimta? Sannan kuma ga rashin kuka da bai yi ba na rasuwar masoyinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yan uwa masu albarka a daidai ne ya kamata mu dakata tunda mun kammala tamhid. A darasin mu na gaban Allah ya kai mu zamu tashi akan mabahatul awwal wato research na farko wanda zai yi mana magana akan saqifatu bani sa'ida. Saqifa ana nufin shinge, an gane ko, na wasu da ake cewa bani sa'ida. Me ya faru a wannan saqifa? Mutum da yanzu ne farko dan har yanzu an mana shimfiɗa ne Annabi ya rasu yanzu. Yanzu zamu ji ya aka yi ma Abubakar din ya zama khalifa. An zo an yi zabe ne an raba voter card aka daddangwala masa koko an yi wato layi ne aka kirga koko ya aka yi ko shi ne ya karfa karfa yake ni ne shugaba. Duk za mu ji wannan in Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna raye a darasin mu na gaba. Idan an kira sallah insha Allah ta'ala za mu amsa tambayoyi kafin a tada sallah. Wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.